أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكبرك من دسابيوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيجبا ذكرت من عمدة الأحكام واللفاو إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 99 a cikin karatun wannan littafi muna 16 ga watan Zulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi da 5 ga watan 6 a kalandar Bature 2022 idan ba manta ba sati da ya gabata mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan inkarin ceto akan haƙƙin Allah ba wani wanda yake da hulmi lokacin da ya aikata abin da ya cancanta a yi mai haddi a zo a cece shi kamar yadda muka yi bayani akan maganganu na malamai matukar lokacin da ba a zo ba zuwa ga wanda yake da kudirin tsayar da haddin Allah akan wannan bawan da ya aikata wannan laifin a lokacin nan ana iya cece shi a me kasheti ko kuma a me hukumar da ya kamata a yi mai na ta'ziri amma dai matukar ya kai zuwa ga wanda yake da doka a hannun shi to babu hirin ceto labudda ya kasance an tsayar da haddin Allah yau da iko Allah zamu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan haddin shan giya babu haddul khamr babi wanda yake mana bayani akan haddin mashayin giya wanda ya sha giya shi kuma wata wani hukunci ne akan shi me ya kamata a yi mai can baya mun ga kisasi ko mun yi bayani akan kisasi sannan muka yi bayani akan haddi na sata haddin zina kamun shi muka yi bayani haddin sata sannan kuma yau ga mu nan muna bayani akan haddi na shan giya kamar yanda malamai suke bayyanawa bangaren luga ita giya shine imma wani lokaci su ce as-sitr wa taqdiya wani lokaci kuma su bata ma'ana al-mukhalata wani lokaci kuma su bata ma'ana al-idrak yana bayani akan kamar duk abin da za a iya lullube shi ana iya ce mai alhamar shi sanya ake cewa dan kwali da mace take sanya ta lullube kanta alkhimar kaga ana sitirce kai a rihe shi na kaga abin da yake kasan wannan abin da aka yi rihe haka kuma duk abin da za a takula shi ya shiga cikin juna ana iya ce mai shi ma alhamar shine almukhalata shine yake bayani yake cewa hani almari'an ghayra da'il mukhamir ay mukhalidin duka wannan bayanai ne ko kuma ya kasance al-idrak duka dai idan muka dauka dai cikin wannan ma'anonin guda uku zan mu gani an zakulo sunan giya daga cikin wannan saboda wannan giya ita take sitirce hankali kasancewar mutum gashi da hankalin shi amma dai daga ya sha ya zama wani abu wanda ba mai hankali ba wanda abinda zai yi dabba ma zahiri shi abinda zai aiwatar a wannan lokacin kuma haka za a same ta tana takular da hankali ittirabatul aql kaka ko kuma a same shi tukhalitul aql zata takular mai da hankali abinda aka yi ce ba haka bane ba ko kuma abinda dazu aka yi wajewa da shi ko abinda aka rubuta zai zo ya ce ai annabarin shi ba da shi aka yi ba ko kuma a kawo mai wanzu takarru ya sanya hannu a sama lokacin da ya warware su'in ya huta daga shi ya giya ta bar shi to a lokacin nan kuma za a shiga da gardama a ni wallahi ba ni ne ba kinan kun gani ta takular da hankalin kuma ta sanya mutun ya bar abinda yake kan tsarin shi idan muka dauka bangaren malaman shari'a kullun suna bayani suke cewa ita giya ba komai bane ba ismun li kulli ma khamara al'aql wa qattahu min ayi nau'in min al'ashriba shine duk wani abu sunan duk wani abu wanda zai takula maka hankali ya sa maka abu cikin juna ya sitirce maka hankalin ka ka gaza gane ina aka sa gaba duk abin sha in dai ka sha ya maka wannan illa to ana iya kiran shi da giya misalin tabar da mutum zai sha wanda zai ta takula mai hankalin shi ta hutar da shi daga hayyacin shi ita ma dukkan su hukuncin giya ne kuma dukkan su za a kira yesu da alhamd kuma ita giya kowa ya sani abu ne wanda aka haramta hatta da mai shan yayi imani da abin da yake shan ba abu ne ba wanda idan ka dauka daga cikin kasashe wanda suka ci gaba suna yaki da shanta kasancewar irin illar da ake samu ko idan an kama mutum ya sha ta yayi tuki ana cin tare shi ko idan ya aiwatar da wani abu a ci tare shi akan wannan abin da ya aiwatar kuma kowa ya sani abu ne wanda yake haramu bangaren gangan jiki bangaren hankali duka sai ya cutar shi sun ya ubangiji da ya tashi sai ya sabkar da aya innamal khamru aya da take cikin suratul maida innamal khamru wal maisir wal ansab wal ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun kamun haramtar da ita akwai hadisin da Shurahbili ya rawaito daga Umar dan Khattab yanda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da suna garin Makka kamun a hijira zuwa garin Madina kamun shekara ta uku da hijira Umar yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan yake cewa ya Allah ka mana bayani akan giya bayani wanda yake rantsatsai wanda kurum zan mu san ina aka sa gaba kasancewar mutum zai zo ya sha ya shigo masallaci bai san abin da yake ba da yake al'adar larabawa a cikin jahiliya giya kamar wani abin sha ne kamar kai ne ka dauki ji ɗinka kurum kullun a gida idan ka yi da sabon da kake ka sha ka shi dan jin daɗi haka suka dauke ta a wannan lokacin jahiliya kuma kowa ya sani shari'ar musulunci ba a sabkar da ita ba lokaci ɗaya ba ku cokan ba bitadarruj aka sabkar da ita hasabal haja gwalgwadon iya buƙatuwar da gare mu za a sabkar da kaza a ce bayan shi a sabkar da kaza kada idan an sabkar da abin lokaci ɗaya ya kasance ya zamanto yauni ne wanda baya yiwa kai tsaye mutane su huta daga abin da suke su koma kan wannan abin da aka umarce su da shi tafin ya zamu gani giya sai da aka bar ta a matsayin mataki ko aka dora ta kan mataki uku sannan aka haramta ta shine lokacin suna can aka sabkar da wannan ayar ake yas'alunaka anil khamri wal maisir kasancewar suna damuwa mutum zai sha ya zo yayi ta hauka yayi ta abin da bai dace ba shi kuma shi gashi nan abu ne wanda ka sani ya takula maka hankali to shi sanya Umar kode yaushe tun kamun lokacin a sabkar da aya ta ita magana akan giya a cikin alqur'ani yayi bayani yayi roƙi ubangiji Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya ubangiji ka mana bayani rantsatsan bayani akan giya musan ina zan ka sa gaba shine ubangiji sai ya sabkar da wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka akan giya da taja da ake yi modi da za a zo wane ya sanya kuɗi a zo a ce yi an yi kaza wanda ya ci galaba ya ɗauki kuɗin yake cewa a lokacin nan ubangiji ya sabkar wannan yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون هل زوا قرشن اي اكتي اي دكوي تشوتروا دكوي زنيبي اكن ايوتر دسو a lokacin bayan sabkar wannan ayar Umar dai bai gamsu ba iya gamsuwa sai ya sake roƙon ubangiji yake cewa Allahumma bayyin lana bayanan shafiyan fil khamr ya ubangiji ka mana bayani wanda yake rantsatsai wanda zai sanya mu fahimci ina aka sa gaba akan giya a lokacin da wannan ayar sai ta sabko ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda kuka imani kada ku kusanci masallatayya ku zo zuwa ga sallah har sai a lokacin da kuke halin maye har sai kun san abin da kuke faɗa kina anan ba a haramta shan ta ba an ba da damar ka sha ta lokacin da baka yi masallaci ba idan ka sha kana maye to an haramta maka tahiyya masallaci har sai idan ko kuma ya kasance shan da kai sha ne wanda bai hutar da kai daga cikin hayyacinka ba bai hutar da kai daga hankalinka ba kadda ku kusanci masallatayya ko ku kusanci sallah har sai kun san abinda kuke fada lokacin da kuke halin maki. A lokacin nan dai Umar bai gamsu ba, sai ya sake roƙon Ubangiji, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya. Ya Allah, ka mana bayani, bayani rantsatsen bayani wanda zan mu san ina aka sa gaba akan giya. Shine a lokacin nan Ubangiji sai ya sabkar da wannan ayar wadda take bayani, ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ku wanda kuka yi imani, ku tabbatar lalle giya da caca da irin soke-soke ko rataye-rataye da ake yi na a'a ai ni ga gumki na ko ga abinda zan samu dai abinda ya shafi shirka, yake cewa dukkan su wannan rijsun min amali shaytan, ai abu ne wanda yake najasa, wannan yana daga cikin aiki na shaytani, dan haka fashtanibuhu la'allakum tuflihun, ku nisance shi ko kun samu rabo abun Ubangijinku. Alƙashin wannan ayar sai kaga Ubangiji sai ya hada bautar gumaka da shan giya dan a nuna maka iya illar shan giya a cikin tahiyyarka a matsayinka na musulmi. Kuma lalle mun sani bautar gumaka ko wannan yana daga cikin manya-manyan shirka ko babbar shirka ce wanda Ubangiji idan ya karɓi bawan shi ko ya bawan shi ya mutu ya tarar da shi yana matsayin mushriki, to babu hirar rahama a gun Ubangijin shi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah bai gafarta ma wanda ya mai shirka, wanda ya hada bautar shi da wani, amma dai yana bau yana gafarta ma wani kuma bayan wannan wanda ya aikata wani laifi kuma bayan shirka. Kuma idan muka leƙa kan sunna zan mu gani da kai hadisai wanda suke mana bayani lalle giya haramun ce, kamar hadisin da Muslim Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani, yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, dukkan wani abin da zai sanya ka maye to wannan giya ake ce mai, ita kuma kowace irin giya haramun ce, duk abin da zai sanya ka maye to haramun. Wannan ba wai a wai ba Ubangiji ya haramta mana ita ba, ya haramta mana ne dan amfanuwarmu, dan ije mana dukkan wa'ansu cututtuka. Kuma daga cikin hikimomin da Ubangiji ya haramta mana, ka koma cikin ma'ida Ubangiji yake cewa inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yashuddakum an dhikrillah wa an salati fala antum muntahun. Yake cewa ai ba komai bane ba yake sanyawa shaytani ya zuga ku, ku tai ku shagiya ku yi caca, yace ba don komi bane ba don kurmiya sanya adawa tsakankaninku, ya sanya gaba tsakankaninku. Kuma ka sani duk lokacin da mutum ya sha giya to zaka gani ma duk abin da kai ga dama aikatawa zai yi, kai kuma ka zo ka yi wani abin da ba daidai ba to tabbas ba a wurin lahiya ba. To shine yake cewa abin da ya sanya muka haramta muku giya ko kuma hikimar da ta sanya muka haramta muku giya da caca shine ai shaytani yana ribanta ku ne lokacin da kuka sha giyan nan ko lokacin da kuka zo kuka hukama majalisi na caca, diddan kurmu ya sanya adawa tsakankaninku, ya sanya kyashin juna da gaba tsakankaninku. Yake cewa bayan haka ya sudda kuma an zikirillah, kuma ya sha makance ku akan ambaton Ubangijinku. Wanda mai shan giya ne zaka same shi yana ambaton Ubangiji lokacin da ya sha giya? Wanda mai caca ne lokacin da ake caca ake buga kati zaka gani yana ambaton Ubangiji? Babu. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis salat, kuma ya hana ku tsayar da sallah. Lokacin da ake cacan nan zaka gani mutum hankalin shi kwance, ana hayya ala salat, idan sai mun karasa ainihin cin geka haka za a yi. Shi kuma lokacin da ya sha giya bai da lokacin da zai ta yi sallah, bai san mawa mi ake ba, shi ba ya huta daga duniya ya koma wata duniya daban ta mahaukata. Yake cewa fa hal antum muntahun, shin za ku hanu akan umarnin da muka ba ku, na ku hanu akan shan giya da aikata aikin caca? Idan muka ɗauka zan magani wannan kadai ayar ta isa ta bayyana mana lalle hikimar da ta sanya Ubangiji ya haramta mana shan giya. Nahika idan ka koma ɓangaren addininka, ɓangaren halayya zamantakewarka da jama'a da sauran abubuwa, zaka samu abubuwa ne wanda da yawa karatunmu na Rijalul Nisa kwanan baya mun yi bayani akan abubuwa daban-daban, kusan abubuwa guda bakwai muka zano wanda majayen giya matuƙar ya sha to ba abin da zai hana shi ya aikata su. Shi ne na farko, yana iya yin ƙasashe, ya yi wa wani ƙarya, ya kulla wani sharri, ya yi shaida ta banza, za ka same shi mutum ne wanda ba ruwanshi da addini a halin da ya sha giya, ba ruwanshi da ya tsayar da sallah, ba ruwanshi da ya ambaci Ubangiji. Za ka same shi baya kishin iyallanshi, ba ruwanshi da tarbiyyar yaranshi, abubuwa daban-daban-daban-daban za ka same su ƙarƙashin mashayin giya. Kuma idan ka ɗauka ɓangaren abin da ya shahi gangan jiki, za ka samu mutum duk lokacin da za a ce wane mashayin giya ne, to tauyayye ne ɓangaren gangan jikin shi, ɓangaren lahiyar shi. Za ka samu da kwai cuta wadda take daban ce, wadda kurum ita mai shan giya shi yake yin ta. Kuma idan ta same shi, to ba shi ba warkewa ne kamar shi. Allah kiyaye. Ka tsaya ka ɗan nutsu, kasancewar ta hutar maka da hankalinka, ka yi ta hauka, ka koma da kai da dabba uwa ku ɗaya, wannan kaɗai ya isa ka kame kanka a kan shanta. Ka yi haƙuri, insha Allahu idan ka kyautata a rayuwarka ta duniya, to gobe ƙiyama Ubangiji zai arzuta ka da abin da ya yi wannan giya ta duniya ta huɗa wanda kake sha a nan duniya. Ubangiji ya labarta mana a cikin gidan aljanna da kwai giya ta musamman wadda aka tanada wa 'yan gidan aljanna. Allah sanya mu daga cikinsu. Wa anharu min khamrin lazzatin lishambi wa anharu min asalin musabba. Yake cewa ƙoramu ne na giya, lazzatin lishambi ne, mai daɗi ce game da mashayanta ta gobe ƙiyama. Giya ce ba ta rabuka, ba ta sanya maye, ba ka shan wahalar shanta. Nan mu mutum ko yana sha wani wahiya, idan lokacin da yake sha yake kasare shi ya ɓata rai. Kamar ka ce wannan, kamar ka ce an tilasta shi, an ce tilasta zai ya sha. Zaka same shi ya murtsike huska a busan kamɗarira, sannan ya moye, sannan ya kwararata. Idan ya kwarara zai ringa ce maka wallahi yanda ka san ana suka mun wani abu haka nake jin ta. Ku kawo ruwa, ku kawo galas ku sa mata, idan ba galas ba ta shayiwa. Ka ba kanka lafiya, ka ruba ma dukiyarka da wannan mai yake da suna asiri, ka sai kai abin da ya dace da ita. Ka sai ka sha ori ba ya kuma ka alheri. To san ma dai za ka samu ka yi ƙoƙari ka haƙura da dukkan abin da aka hane ka a rayuwarka ta duniya, ka yi abin da aka umarce ka daidai gwargwado, wallahi za ka samu rabo a gobe ƙiyama, za ka samu shiga gidan aljanna. Shi kuma idan ka shiga gidan aljanna, ƙoramu ne ƙarƙashin gidajenka. Gidajen da Ubangiji ya arzuta ka, takan yi ba ɗaya ba biyu ba, gidaje goma Allah zai arzuta ka da su, ya sanya maka hurul ina a ko'ina, ka ringa sintiri, kai ne baka can, kai ne baka nan. Ƙoramu ne akan gidajenka yayyanda ka ga dama. Banda su kuma ga tabkuninsa can, wanda su kuma suke sakin ƙoramun nan su bi ta kan gidan kowa. Idan ka haƙura, ɗan shekaru ne ba su kai ba a lissafa ba, kurum ka bar duniyar ka ta yi ga makomanka. Wannan yake nuna mana gaskiya da bawa da zai ankara ya hankaltu, to wallahi zai bar duk abin da Ubangiji ya haramta mai, saboda cutarwar da gare su ɓangaren gangan jikin shi, ɓangaren zamantakewar shi da jama'ar shi, ɓangaren mu'amalar shi, ɓangaren abubuwa daban-daban. Allah kiyaye. Sai malam ya kawo mana hadisi na farko ƙarƙashin baban, yake cewa al-hadisu sani wal khamsun ba'da salasuni'a, hadisi na 352. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama utiya bi rajulin qad shariba al-khamra fajaladahu bi jaridatin nahwa 40 qala wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umaru istashara an-nasa faqala Abdurrahman bin Auf خف الحدود 80 فامر به عمر رضي الله عنه. وانا حديث امام البخاري يا هتر شيء اتكي انغنتتشن لتاين شيء اتكي كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال باب يوند يكي مانا بياني ين حدي دا غنيان كبا شيني اكي كرا الجديد غنيان كبا اي زاهي غريشكم to ganyen kaba da shi ake yin haddi, kuma ana yin haddi da takalmi. Idan muka leƙa juz'i na 8 shahi na 118 hadisi mai lamba ta 6778, haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul hudud babu haddul khamr, babu wanda yake mana bayani akan haddi na mashayin giya. juz'i na biyar shahi na 125 hadisi mai lamba ta 1706 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas dan Malik khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda da shi wanda ya mutu shekara ta 92 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi uti ya bi rajulin qad shariba al-khamra an zo me da wani mutum wanda ya sha giya wannan shi ke nuna mana ai wanda aka zo da shi a matsayin musulmi yake ko shi kuma duk musulmin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya mutu a matsayin musulmi to wannan shine ake kira da sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ke tabbatar mana babu wani wanda yake ma'asumi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ni da kai da wadancan wanda suka gabace mu da su Abubakar da su Umar dukkan suna aikata zunubi kuma mafi kyawun mai aikata zunubi shi ne wanda idan ya aikata zai san lalle yayi hutu da ubangijin shi ya koma ya tuba ga abin da ya aikata wannan shine mafi kyawun mai zunubi shine yake tabbace ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana dukkan ɗan adam masu kurakurai ne mafi kyan mai kurakurai wa khairul khata'un at-tawwabun mafi alkhairin masu kurakurai su ne wanda za su san sun yi wa Allah ba daidai ba su zo su tuba akan lahin da suka aikata shine ubangiji yake tabbatar mana a cikin nisa'i inna at-tawwatu 'ala allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu 'alayhim yake cewa lalle tuba tana tare da wanda ya aikata kuskure ba tare da sanin shi ba sai lokacin da ya aikata ya tabbatar da lalle yayi hutu da ubangiji a lokacin nan zai dawo ya nemi gafarar zunuban da ya aikata yake cewa wa'annan su ne wanda ubangiji yake gafarta musu Allah sanya mu da gaskiyar su to kaga ni wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha giya an kawo shi za a mai haddin shan giya yake cewa fajaladahu bi jaridatin nahwa 40 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka bulale shi da ganyen kaba gulgudan bulala 40 wannan shi ke nuna mana haddin shan giya shine bulala 40 sawa'un a nemo dorina ko a nemo wata bulala ta roba ko a nemo ganyen kaba a kulla shi a tubka shi a yi mai guda 40 wannan shine haddi na wanda ya sha giya Anas bin Malik yake cewa wa fa'alahu Abubakar Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi shi ma lokacin zamanin shi lokacin da yake matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma duk wanda ya sha giya aka kawo shi aka tabbatar da ya sha giya yana mai bulala 40 yake cewa falamma kana Umar lokacin da Umar ya amshi khalifanci bayan mutuwa Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi istishara an-nas Umar sai ya nemi shawaran mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala Abdurrahman ibn Auf kasancewar lokacin nan mutane suna ganganci suna yawan aikatawa bulala 40 kadan ce mutane kuma ba su dakile ba su hana kansu ba akan shan giya kamar yadda muka yi tsokaci a harkon babu lalle al'ada ce ta jahiliya al'adar larabawa ce kamar misalin mu a wurin gunmu a ce mutum yana da hali duk lokacin da zai ci abinci yana da wani buwaso in shi wani dan wannan in shi ne abin shan shi sawa'un mai gazi ko mara gazi ne wanda dai in an sha a dora da dan a shi tadi to su ma haka suka dauki giya a lokacin su a lokacin jahiliya kamar yadda muka yi bayani shi sanya je wannan haramtata ya zo a matsayin mataki guda uku dan ba haramta ta ba sai da aka zo garin Madina a shekara ta uku bayan an yake Uhud a lokacin da aka haramta wannan shan giya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da musulmai umumai to wannan ya kasance al'ada ce wani sabon shiga musulunci ne ya shigo an haramta ne amma dai rai da san abu sha'awa ta rai duk lokacin da abu zai bujiro in mutum bai yaki ba da zaciye shi ba to tabbas sai ya aikata shi lasiya ma yana bakon bari wanda ya dandana kamar misalin wannan dan bariya da ya dandana soyayya to ba ya bari ba sai ya ga karshen shi to haka lokacin da bawa ya san dadin abin a lokacin din to daki ne ko ka hana kanshi aiwatar da wannan abin yana da wahala to lokacin Umar abin sai ya kasance ana yawan aikata shi ana yawan shan giya a lokacin nan ya shawarci sahabban shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manyan sahabbai wanda idan wani abu ya tashi su ne wanda suka zamanantu da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji abinda aka saukar na daga alqur'ani suka ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta da bakin shi a lokacin da Umar ya shawarce su فقال عبد الرحمن بن عوف babban attajiri dan kasuwa Abdurrahman dan Auf sai yake cewa akhaful hudud 80 ya Umar ni dai shawarar da nake badawa ko abin da nake gani idan ka dauka duk haddi wanda aka kaddara a cikin hukunci na shari'a shine karamin shi shine bulala 80 gawa ga wanda yayi kasafi ko shine wallazina يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة يجي cewa duk wanda ya zargi wata wanda take kaman ma ko wanda yake kaman me akan ya aikata aiki na zina a lokacin nan za a kawo shi a ce to ku zo ku yi shaida idan suka zo su hudu suka aka samu bambanci na shaida yake cewa to ku musu bulala 80 gulgudan kasafi da suka yi wa wannan bawa Allah mutum wanda yake kaman me koda a ainihin kai kana tunanin wannan mutumin yana aikata zina amma dai wa'annan suka zo suka mai kasafi matakar ba a samu ba shaida ba takamammiya shaida wanda ta dace da irin shedu duka na mutanen nan guda uku to abinda za a yi musu za a bulale su sani da a karewa wannan mutumin mutuncin shi to shine na Abdurrahman bin Auf yake cewa a iya ganin shi kasancewar karamin haddi wanda Ubangiji ya kaddara a cikin Alkur'ani a cikin shari'a shine karamin shi shine bulala 80 dan haka daga 40 a miro shi 80 saboda ai wannan hukunci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan bulala 80 za a yi akan bulala 40 za a yi amma dai idan ka koma kan Alkur'ani dukkan haddiddika Alkur'ani ya mana bayanin su ainihin karamin haddi a cikin alqur'ani shine 80 shine Abdurrahman bin Auf ya shawarci Umar to a maido shi manancen giyan ya koma bulala 80 ko mutane sun kame kansu su hasa sha to a lokacin nan fa amara bihi Umar radiyallahu anhu sai Umar yayi umarni yanzu daga yau duk wanda ya sha giya idan an kawo shi a mai haddi to za a mai bulala 80 wannan kuma da yawa daga cikin malamai sun ce akan ijma'i ne na malama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai mas'alar da kai kura a baya umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ijma'i yana iya warware shi ko baya iya warware shi ai sahabban manzon Allah ne kuma wannan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wanda ya zartar da hukumce shi shine khalifa na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan zan mu karanta mas'alar mu yi bayani akan abin da zan mu iya fa'idantuwa da hadisin sai mu dawo kan mas'alar insha Allah kenan abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan hadisin shi shine tabbacin haddi na shingiya wannan hadisin shi yake tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sha giya a zamanin shi kuma yayi bulala a matsayin haddi na shingiya bulala 40 haka Abubakar yayi bulala 40 haka Umar da yazo yayi bulala 80 kuma haka idan muka leka hadisin kamar yanda muka yi bayani bulala 80 40 a lokacin Abubakar da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai bulala 80 bayan shawaran manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ya zartar da hukuncin akan bulala 80 sabanin da malamai suka samu shi shine shin za a tafi akan ainihin bulala 40 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bulali wanda ya sha giya da Abubakar ko kuma za a tafi akan bulala 80 kamar yadda Umar yayi bulala 80 to idan muka dauki bulala 80 inda Umar yayi shin yayi ta ne akan ainihin haddin shan giya ko kuma a'a Umar yayi ne min babu ta'zir abinda ake cewa ta'zir shi shine ladabtarwa ga wanda ya aikata wani laifi wanda babu wani hukunci na shari'a wanda yazo akan ainihin abinda ya aikata ga abinda za a yi a matsayin haddi wannan shi da ake kira da ta'zir To dai idan muka dauka zan mu gani da kai Imam Ahmad da Imam Malik da Abu Hanifa da Sauri Imam Sauri da waɗanda suka bibiye su akan daga cikin malamai sun tayi suna ganin akan haddi na shan giya shine za a yi bulala 80 suka kawo hujja akan a'a ai ijma'i ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Umar ya shawarce su Abdurrahman ibn Auf yace to ga abin da ya kamata abin da yake gani mafi karancin haddi shine bulala 80 dan haka abulali wanda ya sha giya bulala 80 sai kuma wa'ansu daga cikin ko kuma umuman mazhabin Imam Shafi'i ga ɗaya daga cikin riwaya ta mazhabin Imam Ahmad wanda aka same ta daga bakin shi wanda Ibn Taymiyyah wanda ya zaba daga cikin riwayoyi wanda Imam Ahmad ya tayi akan su shine za a bulali mutum bulala 40 kamar yanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya aikata kamar suka kawo hujja akan da kai abinda Ibn Qudama a cikin Al-Mughni yake bayani yake cewa la yunqadu al-ijma ala ma khalafa fi'lu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali yake cewa baya yuwa ayi ijma'i akan abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba wa Abu Bakar ya saba wa Ali bin Abi Talib kasancewa Ali bin Abi Talib shi ma hukuncin shi lokacin da yake khalifanci idan mutum ya sha giya yana mai bulala 40 yake cewa amma ni abin da za a yi a nan shine idan muna so mu baiwa hukuncin Umar matsayin shi to shine za a dauki hukuncin Umar min babin ta'ziya babin abin da ya shahi ladabtarwa mutun ya aikata abinda ya aikatan ya huce shi kuma ta'ziri limami ko jagora wanda yake da doka shi yake da kudirin ya dauki doka a hannun shi ga abinda ya dace ya yi wa mutun idan ya aikata wannan shi yace bulala 80 in tana ba amma dai abinda za a yi shine tsakankanin abinda yake 80 40 zuwa 80 wannan waliyul amr ko kuma shi wanda yake da doka shi ya kamata ya gani a kara maka ko kuma a rage maka ko kuma a maka 80 daidai yadda aka samu haddin shan giya ko kuma ya kara maka wannan haka da yawa daga cikin malamai suka tahi akan lalle wannan karin za a yi haml insha akan min babin ta'ziyar kenan limami ko kuma wanda yake da doka shi ya gani abin da ya dace da bawa daga 40 abin da ya sama ya kara maka wani sabon shiga ne a kan sha za a mai 80 za a mai 40 ba gulgulan abin da wanda yake yi wani kuma ya sha ya sake sha kenan za a kara mai a galla za a kan ladautawar da za a mai saban haddin da ake yi diddan ya kame kanshi akan wannan shan giyan da yake yi haka kalkashin mas'ala ta shan giya da kai mas'ala wadda tana da muhimmanci sosai shine ijma'in da malamai suka yi akan duk wanda yayi mai gwalgwadon dalilin shan wani abu ko busa wani abu yake cewa in dai yayi mayan to za a mai haddi na shan giya wannan ijma'i ne na malamai dukkan malamai sun yi ijma'i da a'immatul mazahib dukkan su in dai mutum zai sha wani abun sha kowane nau'i ne na busawa ne na sha ne na shakawa ne in dai zai sha shi maye to wajibi ne sai an mai haddi na shan giya shine 40 idan kuma mai doka ya gani ya dace a kara mai har zuwa 80 a kara mai haka kuma malamai sun yi ijma'i akan dukkan wani abun sha in dai sawa'un kadan ne ko mai yawa ne in dai yana sanya maye to tabbas za a yi wa mutum haddi kuma haramun ne shan shi idan ya sha za a yi mai haddi kuma haka jammurun malamai daga cikin salaf da khalaf sun tayi akan duk abin da ya sanya mutum maye kadan ne ko da yawa to tabbas haramun ne game da shan shi kuma idan kwa ya sha yayi maye idan ya sha wannan abin sawa'un yayi maye bai yi maye ba idan aka kama shi za a yi mai haddin shan giya shine 40 ko kuma sama da haka 80 kenan kuma wannan ijma'i ne na dukkan malamai abinda aka hagaito daga Umar daga Aliyu bin Abi Talib da Abdullahi bin Mas'ud da shi Abdullahi bin Umar da Abu Huraira da Sa'd bin Abi Waqqas da Ubay bin Ka'ab da Anas bin Malik da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare su sawa'un kadan mutun ya sha ko mai yawa ya sha in dai yana sanya maye idan ya sha to za a mai haramun ne shan shi kuma za a yi mai haddin shan giya haka daga cikin salaf da kai aba da mujahid da tawus da sauran magabata daga cikin malamanmu da kai ayyukan mazahibu salasa Imam Ahmad da Imam Shafi da Imam Malik da sauran almajiran su dukkan sun ce akan duk abin da ya ma uskira kasiruhu fa qaliluhu haram, duk abin da zaka sha me yawa idan ka sha zai sai ya kama yi to dan kadan ma haramun ne ka sha shi, idan ka sha kuma zan yi maka haddi. Haka da kwai waɗanda suka saba musu su wannan jamhurin malaman su ne malaman Kufa suke cewa idan dai ya kasance abin shan, abin shan dai haramun ne, an san shan shi haramun ne, he ka sha shi ka sha dan kadan bai sa ka maye ba to babu haddi akan ka. Amma dai wannan faɗa ce wanda take shaza, wanda babu wani dalili mai ƙarfi wanda suka kaura wanda suka kawo hujja akan shi. Faɗa dai wanda take mafi rinjaye ita ce faɗin jamhurin malamai duk abin da zai sanya ka maye idan ka sha da yawa ya sanya ka maye to haramun ne shan shi, idan ka sha kuma ya sanya ka idan ka sha to wajibi ne idan an kama ka mai doka ya yi maka haddi na shan shi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai babu na gaba mala yake cewa babu at-ta'ziri, babu wanda yake mana bayani akan ta'ziri. Ta'ziri a harshen Larabci ha da kai wani hadisi na gaba wanne ne ha barba e to shine hadisin ne na wanda mala ya kawo shi akan ta'ziri, shi ba a giya ba yake bayani ba, yana bayani ne akan ta'ziri shine jiddan madan hada ma'ana shine. Amma dai nan wannan shi mala nan yanda ya kawo ya dora shi a matsayin babu, bai kawo shi ba akan babu wannan babu haddul khamr ba, didda ba magana yake akan giya ba, yana bayani ne akan ta'ziri. Shi ta'ziri a harshen Larabci shine ake kira almana, shine a hana mutum aikata wani abu. Amma dai a harshen Larabci a harshen malaman fiqh shine suke cewa at-ta'dibu ala zambin la hadda fihi wala kaffara, shine a ladabtar da mutum akan wani laifi da ya aikata, laifin wannan da ya aikata babu haddi bangaren hukunci na shari'a kuma babu kaffara akan shi, shine ake kira da ta'zibi. Duk abin da bawa za ya aikata abin nan babu wani hukunci na shari'a wanda ya zo akan ga haddin da ake yi ko ga kaffarar da ake yi, shine ake kira da ta'zibi. Kamar misalin mutum ya keɓance da wata matar da ba ta shi ba, ya ji daɗi tare da ita ba, amma dai bai yi zina tare da ita ba. An bayyana. To wannan shine idan an kama shi, kun ga bai kai ba, bai aikata zina ba, amma dai idan an kama shi ya aikata haka, to za a mai ta'ziri. Shi shine mai doka zai kama shi in ma ya mai bulala, ko kuma ya sanya shi ya killace shi a wani wuri, ko kuma ya dora mai wata ta'ziri na dukiya sai ya ba da kaza saboda gobe kai sake aikatawa. Ko kuma ya kasance mutum ya yi sada, amma dai sadar dai ba a cikin ba a inda bai gaida arziki ne, ba inda aka killace abu bane ba. Kamar dan misali ya tarbo nan ya tarbo nan cikin masallaci an ajiye wani abu, shi kuma wuri ne wanda kowa yake kai yake kawo, ba wurin ajiya bane ba, sai ya dauka ya tafi da shi. Kun ga a wannan halin idan an kama shi koda abin ya kai misabi, kamar yadda muka yi karatun mu na baya, koda abin ya kai misabi ba a yanke mai hannu ba, saboda in da ya dauki abin ba wuri bane ba na abu, ba wurin ajiya bane ba, ko kan titi ko nan wajen masallaci, he ya dauka ya yi gaba da shi. Koda mun tabbatar da sada ce tunda an yi tikiya da yi bayani ba, idan an kama to babu gurbin da yake hannu, saboda a inda ya tsinci abin ba wuri bane ba na ajiya ba, ba wuri bane na hirs ba. Kun ga wannan shi ma mi za'ame dai dai a kai shi wurin mai doka a hannu, shi ya mai ta'ziri, shi ne ladabtar da shi na gobe idan ya ga wani abu a ƙasa ba ya ɗauka ba. Ko kuma ya kasance mutum ya zo ya yi wa mutum kasafi, amma dai kasafin da ba na zina ba. Kamar wane ga wane ce kai ai na gan shi yana yi da wane, ko na gan shi yana kaza, abinda bai kai ba kazafi ko abinda ba kazafi na zina ba. Shi kazafi na zina ai mun sani haddin shi shine za a yi wa mutum bulala ta bane. Ina fata ana fahimta. Ko kuma ya kasance mutum ne ya aikata wani laifi wanda babu wani haddi akan shi, kuma laifi ne wanda na a zo a gani, to a wannan halin za a kama shi mai doka a hannu, shi za ya mai ta'ziri, shi ne zai ladabtar da shi ladabtarwa wanda ta dace da daidai lahin da ya aikata. Kuma wannan hasaba ijtihadin imam ne, malamin ko mai doka a hannu shi zai yi ijtihadi ya gani abin da ya dace da shi, gwargwadon yanayin sabon shiga ne akan wannan layin ko kuma a'a ya jima yana aikatawa ko kuma ya girman shi yake ko kuma a wani wuri ne aka kama shi ya aikata wannan layin gwargwadon wannan mai ma'ayir din shi mai doka zai dauka sai ya ladabtar da shi abin da ya dace kuma hukuncin shi ta'ziri lalle da kai shi sabitun fil kitabi والسنة والإجماع. زم كرنت وانا حديث زي ما أنا بياني أكمل وانا. ما لقيته على الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة. حديثنا دريء كدا خمسين دا أكو. لقيته أن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Muharibin wa Muharibin min Ahli al-Kufr wa al-Ridda babun kam at-ta'ziru wal adab babu wanda yake mana bayani to hulala nawa ake yi lokacin da ake so a yi wa mutum ta'ziri a ladabtar da shi juz'i na 8 shahi na 174 hadisi mai lamba ta 6850 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Furud babu qadri aswaq at-ta'zir babu wanda yake mana bayani gulgudan bulala da ake yi idan aladantar da mai laifi wurin mai doka juz'i na 5 shahi na 126 hadisi mai lamba ta 1708 hadisi ne wanda aka samu shi daga Hani ibn Niyar bin Amr bin Abdul bin Ubayd bin Kilab al-Madani shine ake mai alkunya da al-Balawi da Allah shi tabbata a gare shi yana cikin tabaka na harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tade sahabi ne yana daga cikin manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da amma dai yana da karancin hadisai hadisan shi kadan ne sai ma a cikin kutubu as-sita yana ɗaya daga cikin mutane 70 wanda suka halarci bai'atul aqaba ita kuma bai'atul aqaba wannan tana da ita ma muhimmancin ta daban a tahiyya ta addinin musulunci kuma baya da haka yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na Badar a cikin kabilar su uku rakan suka halarta shine yana cikin kabilar Bani Harisa a cikin kabilar su uku rakan suka halarta shi wannan shi Abi Burda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan yaƙin haka bayan shi dukkan wani yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na Uhud da Khandaq duka da shi aka halarta ya mutu a shekara ta 41 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban manta ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Makka shekara ta 8 da aka bude garin Makka shi yake rike da tuta ta ɗan kabilar su Bani Harisa kasancewa manzo Allah ya bayyana kowace kabila tutar ta shi lokacin da aka shigo garin Makka shi yake rike da tutar Bani Harisa idan ka koma cikin al-kashif juz'i na 2 shahi na 407 zaka samu cikakken bayani haka shi ma a cikin at-tabaqatul kubra shahi na juz'i na 3 shahi na 417 shi ma yayi bayani akan waye Abi Burda Hani ibn Niyar al-Balawi yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu lalle yaji manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la yujladu fawqa ashrati aswati ba a yin bulala sama da bulala guda 10 lokacin da za a ladabtar da wani wanda ya aikata wani laifi yace cewa illa fi haddin min hududillahi sai a cikin wani haddi daga cikin hududin Allah malumai sun yi sabani akan menene haddi daga cikin hududin Allah wani daga cikin malumai sun tayi akan abinda ake nihi da haddi daga cikin haddodin Allah shi shine duk wani haddi wanda Ubangiji ya kaddara hukumar shi a cikin Al-Qur'ani shine muke bayani akan shine ake nihi da haddi daga cikin haddodin Allah kamar haddin zina ko haddin kasafi ko haddin sata ko kuma kisasi idan mutum ya kashe a kashe shi idan mutum yayi abinda yake jinaya ce ya yanke kunne a yanke mai kunne idan ya hudda ido a hudda mai ido wal juruha qisas wannan kuma da yawa daga cikin malamai afwan da cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal su suka fassara haddi abinda ake nihi da shi a karkashin wannan hadisin haka shine duk wani haddi wanda Ubangiji ya kaddara cikin mazhabin wa'ansu daga cikin malamai sun tahi kamar Abu Hanifa da Imam Shafi'i suke bayani akan abinda ake nihi da haddi shi shine duk wani umurni ko wani abin hani wanda ubangiji ya umurce mu ko ya hane mu akan shi yake cewa duk abinda wa annahu ma dama ta'ziru li ajli irtikabi ma'siyatin bi tarki wajibin aw fi'li muharramin fayuballagu bihi al-hadd alladhi yarahu al-imam ridaan wa zajiran min irtikabi wal 'audatu ilayhi yake cewa duk abinda yake umurni ne ko kuma hani ne to a lokacin da mutum ya kiyaye ya aikata abinda aka umurce shi ko ya hanu da abinda aka hane shi to a lokacin nan idan ya aikata to shi kuma wanda yake da doka a hannun shi zai iya daukar doka a hannun shi ya ladabtar da shi gulgurin abinda ya kamata a ladabtar da shi gulgurin abinda ya rabu ko ya hanu akan aikata shi ko abinda yake aikatawa bayan an umurce shi ya aikata ko kuma abinda aka hane shi ya hanu ya aikata shi akan lalle abinda ake nihi da haddi shi ne haka ala ai idan muka dauki hadisin yana mana bayani akan duk wani haddi in dai ba haddi bane ba wanda ubangiji yayi umarni akan shi ba to tabbas za idan za ai ta'zizi za ladabtar to ba ya huce gulala guda goma ba ya kasancewar sosai malamai sun yi bayani akan mas'ala ta uquba sun kawo salaf da khalaf dukkansu sun yi uquba gulgurai istihadin malami ba tsaya ba akan abin da ya shahi gulala guda goma ba da hadisi ne wanda yake ingantacce amma dai da kai sabani na fahimtar malamai akan abin da ake nihi akan haddi daga cikin haddodin Allah in dai ba haddi bane ba na haddin Allah in dai ta'ziri za a yi to ba ya huce ba gulala goma ba idan muka dauka zan mu gani da kai bayani akan bayanin da Imam Ahmad bin Hanbal ya koro yake cewa misalin wanda ya sha giya a ƙarshen watan Ramadan yake cewa a lokacin abinda za a yi za a tsayar da haddin cin giya akan shi kuma za a kausasa akan haddin da za a yi ne dalilin ijramin da ya yi ƙarshen watan Ramadan wata ƙarshen watan Ramadan a cikin yin watan Ramadan na ƙarshe yace a lokacin da ya zo ya aikata haka kaga ni na daya ya warware azumin shi abinda babu kafara akan shi dai mutum ya tuba yace kuma gashi nan ya sha giya to wannan za a gallaza ita din shi ta'zirin haddin da za a yi mai a ƙara da ta'ziri diddan aladaftar da shi yace cewa kamar misalin mutumin da ya kashe mutum a cikin harami kaga kisa ne a wurin da yake wuri wanda yake tsarkakke yace to a lokacin nan zai bada diya wasu diya zai bada ainihin diyyar da ake nema ya bada wanda aka shar'anta mai kuma zai bada kuma ya ƙara a ƙara mai sai ya ƙara bada ƴanciyar din wannan diyyar da ya bada kaga ai ta'ziri amma dai gashi nan hukuncin da aka bada hukuncin shi kurum ya bada diyya ne sannan kuma ai wannan ya bada diyya ya kafara amma dai kasancewa harami ne ya aikata wannan abin to za a gallaza wannan diyyar tashi sai ya bada diyyar da ya kamata ya bada inda a wajen harami ne ya kisa sannan kuma ya ƙara da sulsul diyya ƴanciyar na diyyar da ya bada haka yake bayani yake cewa ka gani idan ka ɗauka ta'zirin da za a yi wa macen da ta jewa mace kaga ai babu wani hukunci na shari'a wanda ya ce ga haddin da za a yi mata yake cewa abin da za a yi mata tu'aqabani wa tu'adabani za a yi musu hukumar da ta dace da su kuma a ladabtar da su a yi musu ta'ziri ko kaga ta'zirin da za a yi musu ai ba bulala goma za a yi musu ba wannan ana sakin shi ne gulgulan ijtihadin shi wanda yake da doka a hannun shi ya gani me ya dace yi musu ya yi musu haka yake bayani yake cewa misalin wanda ya zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ni babu wata wani hukunci wanda aka ce gashi nan wanda ya zagi sahabban manzo Allah ga haddin da za a yi yace amma dai shi mai doka zai tsaya ya leka ya gani wata irin hukuma ya kamata ya yi musu idan sun tuba alhamdulillah idan ba su tuba ba zai ƙara komawa ya ƙara binka hukumar da ya yi musu waccan saboda limkin saboda hukumar da ya yi musu a baya yace cewa kenan kalkashin haka za a fahimci lalle ita hukuma ita tashi ta aziri ladabtarwa baya takaituwa ne akan abin da ya shahi gulala guda goma ana baiwa limami ko wanda yake da doka a hannu ijtihadi ko babi na ijtihadi akan abin da ya ga ya dace da yi ga waɗanda suka aikata wannan lahiya shi sanya da kwai maganar da Ibn al-Qayyim yake cewa a ji wannan mas'ala ta ta'ziri ana takaitar da shi kwalkashin bulala guda goma ko kuma ana hucewa sama da bulala goma gulgurai ijtihadin malami akan gulgurai ijtihadin shi mai doka akan abin da ya gani ya dace ya yi musu ya ladabtar da su yake cewa abin da ya kamata shi shine abin da ake nihi da haddi shi shine al-huququl lati hi awamirul lahi wa nawahi shine kamar yanda jamhurin malamai suka tahi Imam Ahmad da Imam Shafi'i da shi Imam Malik shine dukkan abin da ake nihi da haddi shi shine dukkan wani umurni na Ubangiji wanda ya umurce mu zo da shi da duk abin da aka hane mu mu takaitu akan aikata shi yake cewa shine idan ka dauka abinda Ubangiji yake nihi ka kashe hudan shi wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum musalimun duk wanda ya ketara dokoki na Ubangiji to wannan su ne ake kiransu da azzalimai haka Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara faman faqad zalama nafsa duk wanda ya ketara dokokin Allah hakika ya zalunci kanshi haka yake bayyana mana tilka hududullahi fala taqrabuha lalle wa'innan dokoki ne na Allah kada ku kasance ku kusance su ku keta haddin su yake cewa dan haka fala yuzadu alal jaldi al'ashara ba a kara ba akan gudala guda kuma fi ta'dibati allati la tata'allaqu bil ma'siya akan dukkan wata ladantawa wanda batta da alaka da sabo wanda bawa wanda zai yi kamar misalin ladabtar da yaro gubaya ladabtar da danshi ko kuma malami ya ladabtar da yaro akan yayi karatu yake cewa duka wannan bai kamata ba a huce ba duk abin da ba ma'asiya bane ba yaro ne ya lahi ko wani ne ya maka ba daidai ba kai tsankanin ka da mutum to bai kamata ba a huce kulala kuma ba yake cewa in ma ya kama ma ka kadda a yi bugo a tsawatar yace shi ne wannan yana bayani akan duk abin da ba ma'asiya ba bade da alaka da sako na Ubangiji shine duk abin da ba doka bace ta Ubangiji ba ka ketara ta ko ka aka ce ba kai ka ki ko ka aikata abin da aka hane ka yace to wannan ba shi muke bayani ba duk abin da yake ba ma'asiya ba ba sako ba matsala ce tsankanin ɗa da uba matsala ce tsankanin malami da ɗalibin shi to bai kamata a huce da gudana kuma ba wannan abin da shi Ibn Qayyim yake bayani akan shi sai Abu Yusuf ɗalibi daga cikin ɗaliban Abu Hanifa yake cewa shi ta'ziri ana yin shi ne gulgudun zunubin da mutum ya aikata kaɗan ne ko kuma mai yawa idan shi mai doka ya gani ya cancanta a kaurara wurin ladabin da lalurin ladabtar da wanda ya aikata laifi wanda yake ma'siya ya ce to ya kamata ya kaurara a kan shi ya ce amma dai bai kamata ya huce ba 80 ba kamar yadda aka yi bayani a kan shan giya shine 80 din shine istinbadin shi su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in da suka yi akan ba ya huce 80 ba ga wanda ya sha giya kamar yadda muka yi bayani muka ce ai ainihin haddin shine bulala 40 amma dai kasancewar mutane suna yi a ƙara ladabtar da su sai Umar sai ya kai shi kulkan karshen shawara ta Abdurrahman bin Auf aka kai shi bulala 40 shi sai Abu Yusuf yake cewa bai kamata ba idan za a yi ta'ziri ba na bulala ya huce bulala 80 ba idan mutum ya aikata ma'asiya abinda Ubangiji ya sha makanta ya ce kada a yi ko kuma abinda aka umurta a yi ka ki ko kuma abinda aka ce maka hannu akan shi ka ki haruwa to kan da ya wuce gulala 80 haka Abu Saur da Imam Malik shi ma yake bayani yake cewa ai shi ladabi ladabtarwa ana yin shi ne gulgudan ijramin da mutum ya yi laifin da ya aikata yake cewa idan misalin mutum ya yi aikata laifi wanda yake mai girma kamar kasafi yake cewa ana iya a mai bulala guda 100 ko kuma abin da ba ya wuce wannan dukan su wannan karawa juna sani ne malamai suke yi kuma kowanne da kai wata madogara da ya dogara a kan shi sai dai faɗa mafi rinjaye ko kuma bi kulli tarhis kasancewar lokacin mu ya ja shine abinda wannan hadisin yake nuna mana kasancewar kadda a yi bulala sama da 10 in ba a cikin haddi ba shi shine duk abin da yake ma'asiya sabo wanda bawa wanda zai aikata tsankanin shi da Ubangijinshi amma dai idan ya kasance tsankanin shi ne kamar ladabtar da yara ko ladabtar da dalibai ko ladabtar ma'aihi ya ladabtar da danshi yake cewa ko kuma wani mai gida ya ladabtar da hadumin shi yake cewa bai kamata ba mutum ya fice bulala goma ba wannan shine mafhumin hadisin abinda zan iya fahimta a ƙarshen hadisin ina fatan mun fahimta kenan duk abinda yake ta'ziri ne ladabtarwa ce ya kasance bawa ya aikata ma'asiya sako ne tsankanin shi da shi da Ubangijin shi wanda ya cancanta a ladabtar da shi to shi wanda yake da doka a hannu shi zai tsaya ya ijtihadi ya gani me ya kamata a yi kuma ita ma malumai sun samu sabani kamar yadda mazhabin Abu Hanifa suka kai akan bata huce bulala ta malum ba kalkashin wannan magana ta sahabban manzo Allah ko ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Imam Malik yana gani bai kamata ba ta huce bulala 100 ba gulgudan ko bugo 100 gulgudan abinda limami yake wannan kenan yana iyawa ya mai 10 ya mai 20 ya mai sama da haka wannan duka wannan sabanin fahimta ne ko karawa juna sani ne na malamai kuma kowanne da abin da ya dogara akan shi amma dai fada mafi rinjaye ko akan mafhumin wannan hadisin shine abin da ake nihi duk wanda ya aikata wani laifi wanda yake laifi ne yayi wa ubangiji ya kamata a ladabtar da shi to ana iyawa a tsaya ko mai doka zai tsaya ya gani gulgudan abin da ya gani akan abin da ya dace ladabtar da wannan mai laifin zai ladabtar da shi amma dai sabanin ma'asiya sabanin sako wanda bawa zai aikata laifi ne tsayankanin ga kai da wani wanda kake saman shi to bai kamata ya huce bulala 10 ba wallahi ta'ala dan kusancewar lokaci ya ja zamu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce mako mu abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi abinda muke iyawa kuma Allah ya sanya hannayen shi a ciki ya sanya albarkar shi muna tawassuli da wannan zaman da muka yi ubangiji ya biya mana dukkan bukatun mu na duniya da lahira ya tabbatar da mu akan sunnar shi akan tauhidi ya kashe mu akan ya sanya mu rabu da duniyar nan muna masu tabbatarwa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya mana sitira duniya da akhira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk